Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Talata 27 ga watan Agusta shekarar 2019 akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Naldaniya da kuma Alpha Radio na birnin ku masun Ghana, yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a same mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanku da asuba. Baba Yakub Makiri ne tare da Ibrahim Ka'almasi Garba zamu gabatar muku da shirinmu na wannan safiyar. Kafin ku ji rahotannin mu ga kanun labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump ya ce da yuwar ya gana da shugaban Iran Hassan Rouhani cikin ƴan makonni masu zuwa. Shugaban na Amurka Donald Trump ya sake nuna yuwar a cimma yarjejeniyar cinikayya tsakanin Amurka da China. Sannan shugaban Faransa Emmanuel Macron da Bankin Raya Afirka sun kaddamar da wani shiri na taimaka ma mata ma'abuta kamfanoni a Afirka.
To kada labaran kenan. Bayan ku kun gaba jin labarai za ku ji cewar yayin da Hausawa a duniya suka yi bikin ranar Hausa a duniya, masana na ƙara jan hankali akan kalubale na tabarbarewa harshen da Hausa ke huskanta. To koya wannan kalubalen yake?
Ba mu kalubar harshen ke fuskanci ne, ba wai kace wai kai magana wai a yi shi cikin ana Hausa ba ko kuma akan al'adarsa ba, a'a, babban kalubalen shine yadda za a malike shi anan shi.
A kasar Kamar kuma sake barkewar tashin hankali tsakanin sojoji da ƴan awarin kasan a yankin masu amfani da harshen Ingilishi na kasar Kamaru ya yi sanadin arcewar dubun-dubatar mazauna yankin. Ali Mustapha Sokoto kuma zai dubi ne a kan siyasar kasar ta Kamaru a shirinsa na tsaka mai wuya, wanda a yau wato zai mai da hankali ne a cikin kasar ta Kamaru. Amma duk sai kun sha labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan an waye gari lafiya. Ga labarin mai karantawa Ibrahim Ka'almasi Garba. Shugaban Amurka Donald Trump jiya Litinin ya ce akwai matukar yuwar a gana da shugaban Iran Hassan Rouhani cikin ƴan makonni masu zuwa don a sake tattaunawa kan wata sabuwar yarjejeniya ta kawo ƙarshen shirin nukiliyar Iran. Sabuwar yarjejeniyar za ta maye gurbinta ƙasa da ƙasa ta shekara ta 2015 wacce Trump ya fice daga ciki bara. Trump, wanda ke magana bayan taron G7 na shugabannin manyan kasashen duniya a Faransa, ya ce ina ganin Iran za ta zo ta buƙaci a Ghana. Shugaban na Amurka ya ce ya tuntubi wato shugaban na Amurka ya ce takunkumin tattalin arzikin da ya sake kakaba ma Iran shekara guda da ta gabata a tabakinsa addabar su matuƙa take yake yi. Ganin yadda shi Trump din yayi matukar takaita hanyoyin sayar da man Iran a duniya baki daya. Dama shugaban Faransa Emmanuel Macron ya sha kokarin shirya tattaunawa wacce yake son a yi tsakanin Amurka da Iran. Macron ya gaya ma wani taron manema labarai a gaban Trump cewa ya tattauna da shugaban Iran, kuma in ji shi shugaban na Iran yana da niyyar ganawa da Trump. Shugaban Amurka Donald Trump jiya Litinin ya sake bayyana kwarin gwiwa cewa Amurka za ta iya cimma yarjejeniyar cinikayya da China don kawo ƙarshen harajin ramuwar gayya wacce ƙasashen biyu ko kuwa da ƙasashen biyu ke ta sama juna a yayin da yakin cinikayya da suke yi ke dada tabarbarewa. Trump ya gaya manema labarai a babban taron G7 a ƙasar Faransa cewa China ta kira manyan wakilan Amurka na cinikayya ta ce muna son fa a koma teburin shawara. Ya ce ganin yadda mataimakin premier na China Liu He, wanda shine ma babban wakilin kasar a tattaunawar da ake yi, ke sha'awar a cima jituwa, wannan ya zama shara China na bukatar a cima yarjejeniya. To amma shugaban na Amurka ya yi maza ya ce dole duk wata yarjejeniyar da za a cima ta mana kyau. Ya sake nuni da dimbin ranar da China ke samu a kowace shekara a cikin cinikayyar da take yi da Amurka, wanda ya hada da ranar wato $419 billion a shekara ta 2018. Trump ya kara da cewa ya kamata a yi daidaito a cinikayyar mu akalla zuwa wani adadi. Shugaban Faransa Emmanuel Macron da Bankin Raya Afirka sun kaddamar da wani shiri mai cin $300 million na taimaka ma kamfanonin mata a Afirka. an bayyana wannan shiri ne a babban taron G7 a Brest na kasar Faransa. Kuma manufar wannan shirin shine samar da bashi ga mata ƴan kasuwa a faɗin nahiyar Afirka na tsawon shekaru 5. Wata fitacciyar mawaƙiyar ƙasar Benin mai suna Angelique Kidjo, wadda tamkar jakadiya ce ta manufofin ƙungiyar UNICEF, wadda kuma aka santa da yaɗa shirye-shiryen bankin raya Afirka ɗin, ta haɗa kai da shugaba Macron wajen yaɗa wannan shirin. Shugabannin ƙasashen duniya da suka yi taron G7 a ƙasar Faransa sun ƙudiri aniyar samar da dala miliyan 22 jiya Litini don yaƙar wutar dajin da ke ta ci a ƙasashen yankin kurmin nan na Amazon a nahiyar kudancin Amurka, wadda ke barazana ga wannan jiƙaƙƙen kurmin dausayi mafi girma a duniya. Shugaban Faransa Emmanuel Macron, wanda shi ne mai masaukin baƙin taron, da shugaban Chile Sebastian Piñera, wanda ya kai ziyara a wurin taron, sun ce jiƙaƙƙen kurmin wanda ke ci da wuta yanzu kusan shi ne huhun duniya saboda irin zukar da gwalwar iskar carbon dioxide da yake yi yana mai iskar da iskar da ake shaƙa ta oxygen. Makuran ya ce cikin 'yan sa'o'i kaɗan Faransa za ta samar da sojoji da za su tsagaza a wannan fafutuka da ake da wutar daji a Amazon. Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo ta ba da sanarwar kafa gwamnatin roƙon ƙwarya. Wannan sanarwar na zuwa ne watanni 8 bayan da shugaba Felix Tshisekedi ya ci zaɓen shugaban ƙasar wanda aka jinkirta na lokaci mai tsawo. A ƙarshe dai an samu gwamnati, abinda Prime Minister Sylvester Lunge Kumba ya faɗa kenan jiya Litini, ya kuma ƙara da cewa shugaban ƙasa ya rattaba hannu kan dokar kuma kwanan nan zamu fara aiki. A ƙarƙashin yarjejeniyar raba madafun iko, za a baiwa jam'iyyar DC ta su Tshisekedi mukamai 23, a yayin da kuma mukamai 42 za a baiwa mambobin jam'iyyar su tsohon shugaban kasar Joseph Kabila ta CFC. Yayin da daftarin yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin Amurka da Taliban ta fara kara kaina tsakanin masu ruwa da tsaki bayan an kwashe watanni 10 ana ta tattaunawa, ƙungiyar 'yan tawayen ta fara wata sabuwar farfaganda ta kafar yaɗa labarai, tana ta kwarzanta abinda ta kira nasarar da ta yi a tsauran tsarin mulkinta. An yi shayin tar da ƙungiyar ta Taliban saboda tsananin salon shugabancinta da kuma dabarunta masu cike da tashin hankali a yayin da ta mulki Afghanistan tsakanin shekara ta 1966 zuwa 2001, lokacin da ta hana 'yan mata da mata samun ilimi, sannan ta kafa dokoki masu tsauri kan rayuwar yau da kullum. A daidai lokacin da wannan kungiya ke gab da rattaba hannu kan yarjejeniyar, Amurka da sauran kasashen duniya na sa ido kan abin da zai faru daga bisani.
Labaran duniya kenan aka ji daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tumadalla dubun-dubatan mutane a ƙasar Kamaru suna ƙauracewa daga yankin renon Ingila mai fama da tashe-tashen hankula bayan wani mummunan fada da aka yi a ƙarshen mako da ya gabata. Yaƙi tsakanin sojoji da 'yan awarin ƙasar ya yi sanadiyar mutuwar mutane aƙalla 40 kana an sace wani babban limamin cocin Katolika. Sabon fadan ya barke ne bayan da wata kotun sojoji ta yanke wa shugabannin 'yan awarin hukuncin rai da rai a gidan yari. Ga Mahmud Dalo da fasarar rahoton wakilin muryar Amurka Moki Edwin Kanzika daga garin Bamenda da ke bangaren renon Ingilan.
Mutane 600 ne suka yi dako-dako a tashar mota ta Amur Mezam a garin Bamenda da ke arewa maso yammacin ƙasar Kamaru, suna neman mota zuwa garuruwan da ke yankin renon Faransa. Kamar yadda sauran tashoshin motoci a wannan yanki suke cika makil da matafiya, shi ma wannan kamfanin sufuri ya ga tururuwar dubban matafiyan waɗanda ke ƙauracewa yankunan renon Ingila a cikin makon da ya gabata. Yuris Tallaka, mai shekaru 32, ta ce jami'an tashar sun yi mata alƙawari tare da 'ya'yanta biyu cewa za ta samu mota ta gaba wacce za ta je yawon da babban birnin kasar.
I've been tired the whole day, the children have been tired, the fatigue.
Na wahala sosai a yau, haka zalika yara na su ma sun gaji, gajiyar ta yi matuƙar yawa baya ga batun kuɗin mota da aka ƙara. gaskiya muna cikin damuwa sosai.
Tallaka ta ce za ta bar garin Bamenda ne saboda kungiyoyin ƴan awarin sun ce kowa ya rufe wuraren harkokin kasuwancin sa har na tsawon makonni biyu, kuma suna kai hari a kan duk wanda ya bujire wannan umarnin. Elizabeth Mbonwe, mai shekaru 23, ta fice daga garin Ndob dake yankin Renon Ingila bayan wani hari da sojoji suka kaiwa ƴan awaran suka kashe fararen hula shida ciki har da jariri.
How can you be fighting for someone and then you kill them? The military says they are for the people.
Tace ya za a yi ku ce kuna kare mutane amma kuna kashe su. Sojoji sun ce suna yi wa jama'a yaki ne amma kuma suna kashe su. Dan haka lamarin na da matukar daura kai. Bamu san wanda za mu je wurin sa neman taimako ba.
Gwamnati ta ce an kashe akalla mutum 40 a sabon fadan da ya barke tsakanin sojoji da mayakan ƴan awarin a garuruwan Ndob, Bafut, Kombo, Bamenda, Manfe da Kombo da duk suke yankin Renon England. An kuma yi garkuwa da akalla mutum 8 ciki har da wani limamin cocin Katolika na garin Kombo, wato George Nko. An dai sako limamin bayan da wasu takwarorinsa suka dumfari cikin daji inda ƴan awarin suka buya domin neman a sake shi. Yayin da sojojin kasar ta Kamaru suka ce suna kan farautar sauran mutanen da aka yi garkuwa da su. Daban Tsofo shine gwamnan yankin da ake amfani da harshen Ingilishi dake arewa maso yammacin kasar ta Kamaru, ya kuma ce an jibge sojojin domin kare al'umma, inda ya kira ga jama'a da kada su fice daga yankin domin su taimakawa gwamnati wurin tabbatar da zaman lafiya.
Within a system of popular defense, I call on everybody, the population, traditional rulers.
A cikin tsarinmu na tsara jama'a, ina kira ga kowa, jama'ar gari da sarakunan gargajiya da hukumomin gwamnati da su farfaɗo kuma su karfafa kungiyoyin ƴan banga a cikin birane, yanki da ƙauyuka. Yace muna buƙatar a baiwa kungiyoyin jami'an tsaro gudunmuwa yayin da suke gudanar da ayyukansu.
Har-haren baya-bayan nan sun samu asali ne bayan da kotun soja a Yaounde ta ce ta samu shugaban ƴan awaren Julius Ayoktabe da wasu mukarrabansa su tara da laifin bangarewa daga kasar da gudanar da ayyukan ta'addanci da kuma tada zaune tsaye, inda daga baya aka yanke musu hukuncin ɗaurin rai da rai. ƴan awaren sun yi amfani da shafukan sada zumunta suka umarci mazauna yankin na Ingilishi da su zauna a gida su kalubalanci wannan hukunci da aka yanke wa shugaban nasu. Sun kuma sha albashin cewa ba za a bude makarantu ba har sai an saki shugaban. Tashin hankali ya barke a yankin masu amfani da harshen Ingilishi ne a cikin shekarar 2016, a lokacin da malamai da lauyoyi suka yi zanga-zanga kan zargin cewa bangaren Renon Faransa mai rinjaye na nuna musu bambanci. Gwamnati dai ta mai da martani da yin amfani da karfuntu akan masu zanga-zangar, lamarin da ya haifar da ɓullar kungiyoyi masu ɗauke da makamai waɗanda suka fara neman 'yancin gashin kan yankin na Renon Ingila.
Tuma dalla fasaran rahoton wato wakilin murya Amurka Edwin Moki wato Kenzika kenan na Bamenda, wanda Mahmud Lalo ya fasara kuma ya karanto. Yayin da Hausawa da sauran masu harshen masu amfani da harshen Hausa suke bikin ranar Hausa a duniya, masana suna ƙara jan hankali akan irin ƙalubale da harshen Hausa ke fuskanta. Dalili kenan kuma da yasa na tuntuɓi wani ɗan jarida mai zaman kansa a nan Amurka kuma babban malami a sashen koyar da harsuna da kuma harkokin diplomasiya a nan Amurka, jigo a babban ƙungiyar Hausawa ta nan Amurka da Canada, Kabiru Isa Jirkarshi, inda na tambaye shi menene muhimmancin wannan ranar ta Hausa.
Muhimmancin da shi ne ana ƙara gwada muhimmancin wannan harshe ne a duniya baki ɗaya. Tunda idan ka tuna abincin da aka yi a kusan shekaru biyu zuwa uku da suka wuce a wata cibiyar kenan Amurka ta gwada cewar misali a nan Amurka dai akwai Hausawa masu yawa wanda a shekarun baya kaga babu su. Da haka nan wannan rana ce mai muhimmanci wadda a shekarun baya bamu da ita, kuma tana ƙara gwada cewar wata dama ce da su Hausawa za su tashi shiga alƙaimi a wajen cigaba da rayuwar wannan harshe ta cigaba da tasiri a duniya baki ɗaya. Tunda abincin da aka yi kamar shi ne harshe na goma sha ɗaya a yawan harsunan da ake magana su a duniya baki ɗaya, amma Afirka ko Larabci da ake cewa yana da yawa suna kan kankan da harshen Hausa.
To bari mu duba menene ƙalubalen da wannan harshe yake fuskanta musamman wurin masu yin sa, musamman Hausawa da suke a wajen gida Najeriya da sauran inda Hausa ya samu hasali.
To gaskiya malam, yawanci babban ƙalubale muke fuskanta ko ba nan Amurka kaɗai ba, ko ƙasar wajen iya cewa ko a can gida musamman yaran da suke a manyan birane ba suka san magana da harshe din ba, za ka cewa saboda cuɗanya da sauran kabilu ko a makaranta ko a kallon tsananin kallon TV da sauransu, za ka ga ba su kokari da magana da harshen ba. Wannan kenan daga can gida kenan. A nan kuma ƙasar waje dama ƙalubale ne ƙarfi, a gida ne kawai za ka yi kokarin yi mai magana da Hausa, in baka yi sa'a ma ba sai maka sai mai da maka da Turanci, in kuma ita waje ka san ba Hausa ba. Da haka nan ba mu ƙalubalen harshen yake fuska shi ne, ba wai kace wai kai magana wai a yi shi cikin nahawunsa ba ko kuma a san al'adarsa ba, a'a babban ƙalubalen shi ne yadda za a malike shi anan shi. Tabbas wasu iyaye suna kokari, amma dai ƙalubalen shi ne yadda harshen zai tsore. Saboda idan ka tuna cewar idan misali kaka ya zo ƙasar nan, ta ga zai haifi yaro a ƙasar nan, shi kuma a haifi wasu, to idan ba ya sa'a ba san da wannan kakannin kakan ya gushe, idan bai koya ma ɗansa ba kaga uba ba zai ba, idan kuma uba bai koya ba ɗa ba zai koya ba. Da haka nan kamar yadda muke ganin wasu harsuna ɗin ƙanana suna gushewa, shi ma harshen Hausan idan ba mutane da ƙasar waje sun dage ba da can na gida musamman mazauna birane, shi ma zai shiga wani hali.
Kabiru Isa Jikamshi ke nan babban malami a sashen koyar da harsuna da harkokin diflomasiya a nan Amurka. To sai a biyo mu a shirinmu na hantsi domin jin ci gaban wannan hira da kuma shawarwari da ya bayar. Kada a shafa waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, ga kuma shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
Yau idan aka yi lissafi za a ga ministoci sun kai guda 30 suna fursuna, manyan daraktoci na fursuna, kuma kowa an kama shi ne akan cewa ya saka hannu ya haɗe biyu ɗin ƙasa ne. To yau tafiyan da ake ba kamar ruba ne, ko Najeriya mun ga shugaba Muhammadu Buhari ya zo shi ma ya yaƙi da waɗannan barayi.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanmu da sadonmu da kowa na sabon shirye na tsakan mai wuya. Yanzu magana nan da muke da ku, shugaban ƙasar Kamaru Paul Biya yana da zunzurutun shekaru 86 char a duniya. Sannan tun ran 6 ga watan Nuwamba shekarar 1982, wato shekaru 37 da suka wuce yake kan gadon mulki, ko ba da alama ya sauka. Duk da cewa ƙasar tashi tana ci gaba da auka a cikin tarzoma iri-iri, wacce ta hada da aƙida a wari da wasu sassa na ƙasa suke nuna na cewa suna son su samu ƴancin cin gashin kansu. Gashi kuma a ɗaya gefen Kamaru, kamar sauran ƙasashenmu na Afirka, tana ta fama da matsalar cin hanci da rashawa da tattalin arziki. To tsanantar waɗannan matsalolin ya sa muka ɗauki ƙudurin mu jingina muhawarar da muke kan ƴan shi'ar Najeriya har zuwa nan gaba kaɗan, musamman da yake akwai rashin isasshiyar masaniya game da halin da shi ma dogon ƴan shi'a ɗin Sheikh Ibrahim Izzazzaki yake ciki tun bayan da ya dawo daga India, ya kuma sake koma hannun hukuma. Yanzu kam bari mu cilla ku zuwa can ƙasar Kamaru, inda wakilinmu Garba Awar yake jira shi da bakinsa domin su fara wannan muhawara game da makomar wannan ƙasa a ƙarƙashin shugabancin tsohon shugabanta Paul Biya.
Shirin tsaka mai wuya ya dira a ƙasar Jamhuriyar Kamaru. Allah ne Muhammad Awal Garba na tattauna da shugabannin matasa na manyan jam'iyyun ƙasar guda biyu, Alhaji Ahmadu Jibo na jam'iyyar LDPC mai mulkin ƙasar da kuma Alhaji Mutari Baminda na jam'iyyar LJF ta 'yan hamayya, kan al'amuran da ke gudana a ƙasar Jamhuriyar Kamaru. Da farko dai zan fara da Alhaji Ahmadu Jibo, shugaban matasa na jam'iyyar LDPC mai mulkin ƙasar Jamhuriyar Kamaru ta shugaba Biya.
Eh, amma ƙasa aka ce kowane lokaci da yanayinsa, ko ba haka ba ne? Shugaban ayon shekara 35 a kowane lokaci yana tafiya wannan kasa Switzerland, a can wato likitocin shi suke a can yake, wato yayin da in bai da lafiya na yake tafiya neman magani. Amma yau kamar da kuka sani cewa ƙasar Kamaru ta fuskanci wani ƙalubale, waɗansu mutane ba sa so su danta tana zaman lafiya, musamman Turawan Yamma su ne suke da wannan hannu a cikin wannan abubuwan da suke suna so su birkita ƙasar Kamaru, saboda tattalin arzikinta da kuma yadda take zaune shekara da shekaru lamun lafiya. Domin zaman mai ƙasa shekara 37 ba shi ba ne matsala, da gini ana ƙoƙari da nemo wa mata aiki, ana ƙoƙari da gyaggyara garuruka, ana ƙoƙari da abubuwa masu yawa. Kowa dai zo ƙasar Kamaru ko da wata biyar ɗin kai ba ka nan ka dawo, za ka kamince cewa abubuwa na canjawa. To amma yadda ake faɗa, ko da a ruwa kake rawa maƙiyinkan yana nan ce ce kana ta tafi ba, to kaga abin da muke fuskanta kenan. Kaga kuma ko a ƙasar Switzerland ne ƙasa yau shekara da shekaru aro yana tafiya ya nemi magani. To yanzu kaga waɗansu ƴan kasiro mutanen da ake tera su wani diga a bisa bina, waɗansu ne diga waɗanda aka yi ma duka a wato wannan election da aka yi da wuce inda shugaba da ya lashe to a wannan lokacin ne wa'annan da mutane har yanzu sun ki bari wai su dai wai ba ci zabe ba kuma zabe an riga an yi an kare kaga wannan matsalolin ne kasar Kamaru take fuskanta
to a nan jami'ar jibo baka ga cewar shugaban kasar Kamaru kaman ya gaza wajen farko tattalin arzikin kasar Kamaru da kuma sha'anin tsaro ba
to yace ita matsalan tsaro a duniya matsala ne da wato wandere ne kuma kama duniya ko a ina Amurka ce ta nuna cewa ita tana da wato karfi tsaron kasar ta mun abin da ya faru an dirmin ai abin da ya faru a san atanta na World Trade Center sai an nuna cewa babu duniya na matsalan tsaro ko ta ina haka ne ana tafiya tare da shi ne ko ba haka bane bayan da za a kira Kamaru ta ke kwanta da cikin wa'ina abubuwa a duba duk kasashen Afrika a duba duk yawancin duniya ga kuma matsalar tsaro matsala ne na duniya ga baki daya to ana wani haka abin ya kasance
to ya kake ganin ta bangaren tattalin arziki kuma baka ga cewar shugaban kasar har yanzu ya kasa shawo kan al'amuran tattalin arzikin kasar Kamaru ba
eh to kun san cewa maganar arziki ba zan koyi ga kuma awar kasar Kamaru a gaskiya a shekarun da suka wuce mun samu wato ma'aikatan gwamnati barayi ne musamman wanda sun kwashe kudade masu yawa sun je sun koye a manyan bankuna amma da kasa Algeria ba za a iya cabe wato la'akari da wannan ba don yau idan aka yi lissafi za a ga ministoci sun kai guda 30 suna fursuna manyan daraktoci na fursuna kuma kowa an kama shi ne akan cewa ya saka hannu ya haɗe bi dukkan kasa ne to yau tafiyan da ake ba Kamaru ba ne ko Najeriya mun ga shugaba Muhammadu Buhari ya zo shi ma ya yaƙi da wannan barayi aka ga kasar Central Africa a kasar Italy Idris Deby Itno shi ma yana fama da wannan a kasar ko ina ne wannan mutane ba za a rasa su ba ko ba haka bane ba mai kasa bane yake tsarin wannan kudi mutanen gefen shi ɗan gwamnati ne kowa aka saka a gwamnati shi ya shiga ya kwashi kudi daji shi kaɗai biliyon tattara to kaga wannan ba shugaban kasa ba don shugaban kasa da zai yarabu kan shi kuta ina ba amma yayin da kuma ya farga cewa kana ihon kudin kasa shugaban kasa bai barin ka shi ya kama ka domin a kasar Afrika nan ban ci ko kasar da wato shugaba ya kama ministoci kamar minista kamar shi shugaba biya ba
to wannan zabubukan da ake yi ta bangaren zabe kana ga shugaba biya na lashe zabe ne a koda yaushe har ya kwace shekaru 38 akan ka riga mulkin kasar Kamaru
Muhammadu Awal idan aka ce shugaba biya bai kwace zabe shi wanda bai san iya tsarin siyasa yake ba a kasar Kamaru muna da kamar da za a ce local government kananan kauyuka guda muna da arrondissement guda 366 arrondissement adadin ta kenan a 366 nan Muhammadu Awal a ko ina jam'iyyar FDPC wato CPDM na da jagoranta a duk kauyukan nan babu wata jam'iyyar yaya za a ce wa jiye-jiye kungiyoyi jiye-jiye a taso da ke kungiyar da ta kai shekara 50 tana raba mulki a ba a yi man faɗi wawa ne majibawa wawa ne wannan ita ne gaskiya
to Ahmadu Jibo a matsayin ka na shugaban matasa ba ga cewa a ya cancanta shugaba bai koma gefe ba matasa dama su wasu taka rawar ganin su ba a kasar Kamaru
eh wannan magana gaskiya ne kuma wannan tunanin ana cikin duba ta saboda ta san mutum shekar kuma ba mutum da zai ce ya ka goma duk wani mutum hajiji ne kuma yau da tafiyan da ake shugaban biya yana da shekara 83 me yasa yanzu shi ma yanda aka duba duk shi ma mulkin da abin da mutane suke manta ba kwacha ya yi ba ba yaƙi ya yi zai ɗauki mulkin nan ba yana zaman shi aka sauka aka ba shi mulkin nan wannan babban aya ne to haka shi ma yana fukafin ya tafi ya tsara komai ya sauka shi ma ya ba ma wani ya dauka amma masu cewa su tsayar su zanga-zanga su yi kaza su yi kaza a gaskiya ba su tsarin mulki yake ba
to Alhaji Ahmadu Jibo to ta bangaren kuma matsalan da yake faruwa a kasar ba na bangaren Baminda na yan aware ya kake ganin kafin dauki shi Alhaji Mutari na can Baminda ya kake ganin wannan matsalar kun cimma buri kuwa
to kasan matsalar kasar Baminda matsala ne da wato tana dauke da nau'in ka yewa mama awal domin matsalar Baminda nan wato abu ne shi in ya gaya maka boyayyen abu ne mutane ne da wato sun zauna sun tsara abubuwa suna su raba kasar kamari amma yau tafiyar da ake cewa kai kusan shekara uku ana wuta ana buga da su har a yau ba su yi sun raba kasar kamari ba za ta je birnin Bamen da birnin Boya manyan birnukan shi wata sashin can za ka ga gwamnati na nan waɗannan mutane suna jeji to yau shugaban ƙasa ya miƙa hannu ya ce a zo a zauna a yi shawara a zo a zauna a magance wannan abin da su da gwamnati amma shi kasance yanzu kai ciko babu mutum musamman wanda zai iya wato ya zo ya kasance ya zauna da gwamnati a tebur ɗaya mutane ne suna wawwase waɗannan ajejin nan waɗannan ajejin su ma ajejin kansu bai na haɗe kai shehu ya ce ma sun zama maka ma'yan ta'adda saboda ba su da jagora ɗayan da za a zo har yau wata na uku kenan shugaba ƙasa yana neman a cikin su da wa za a zo a zauna ba su da shugaba duk wanda aka nuna waɗannan ƴan jejin nan su ce mu ba mu yarda da wancan ba waɗannan da suke jeji ƴan kadaran mutane da bindigogi a jeji su ce Muhammad Awal ka rantsa maka da Allah ka ga rantsuwa ne maka babu waɗanda mutane na ba su karfin gwamnati ba shugaba yana duba abin yana sara yana duba bakin gari
to amma ai ana zargin ku akan cewar ku ne ba ku buƙatar a zauna a sasanta domin waɗanda ya kamata ku tura wancan bangaren ba su kuke turawa ba kuna tura ƴan jam'iyyar ku ta RDPC ne ko CPDM
eh to Muhammad Awal wannan ba zai iya zama su ka kariya ba da saboda a ƙasar nan da kake gani akwai mutane kusan da mai kasan ƴan jam'iyyar RDPC da ba su so abin nan ya ƙare saboda hakan su suna jin daɗi haka suna samun kuɗi su ba su yaya a tafiya ta har riko shekara 20 ba akwai kusan da kuma mai kasa suke su kuma ƴan jam'iyya ne wannan ta gaskiya ne su ne ke nan idan yayi da aka ce za a miƙa shawara a zauna su ne suke nema kasa su ce kada a zauna kada a zauna amma shi mai kasa da jamhurin mutane suna so a zauna kuma yanzu haka ana cikin maganganu ne a jami'an ayi bincike a jami'an ayi bincike idan uwar kwanaki don Burundi shi shugaban Alawal da aka kama a Balenda ai yana daga cikin waɗannan saboda an zo an ganshi yanzu aka ce shi ya wuce gara da ya jagora kira waɗannan ƴan uwa a jeji a zauna ya soma kenan sai mutane suka zo kama shi a gida suka kai shi jeji suka tashi a shidi suka je ka fita magana nan su ɗan aware in ka fita to haka cikin aware akwai masu zo su fito jeji su dawo gari akwai wanda kuma ba su so saboda sun bude jeji suna samun kuɗi suna kama mutane suna ɗaukar fansa ana ba su kuɗi sun zama ba su kuɗi suna harka wani suna fatan mu suna kaiwa jeji Najeriya suna tsaro kamar su ba su so wannan zaman lafiya wakar
na ce ta mu ɗauki misali ta ɓangaren a jihar Arewa mai nisa da kuma gabashin ƙasar Kamaru an da Kamaru ta iyaka da ƙasar Afirka ta tsakiya Bangi ba ga cewa shugaba biye ya gaza da ta wannan ba wajen cewa matsalar tsaro ta barbare a ta wannan bangarorin gabaki da
to haka ne to daga kan amsar wannan tambayar za mu tashi a makon gobe in Allah ya samu ganshi yanzu muna godiya ga su baki namu Alhaji Ahmadu Jibo da Alhaji Mutari Bamenda da kuma musamman shi wakili namu na Kamaru Awal Garba da ya hada mana wannan muhawara a can Kamaru ya aika mana ita anan a madadin su duka ne Ali Mustafa Sakwato a Washington DC sai mun dawo muku in Allah ya dama ku mai zuwa a huta lafiya
to madalla yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya
a takaice jiya Litini ya ce akwai matukar yiwuwar ya gana da shugaban Iran Hassan Rouhani cikin ƴan makonni masu zuwa don a sake tattaunawa kan wata sabuwar yarjejeniya ta kawo ƙarshen shirin nukiliyar Iran sabuwar yarjejeniyar za ta maye gurbin ta ƙasa da ƙasa ta shekara ta 2015 wacce Trump ya fice daga ciki bara Shugaban Amurka ɗin Donald Trump jiya Litini ya sake bayyana ƙwarin gwiwa cewa Amurka za ta iya cimma yarjejeniyar cinikayya da China don kawo ƙarshen harajin ramuwar gayyar da ƙasashe biyu mafiya ƙarfin tattalin arziki a duniya ke ta sa ma juna a yayin da yaƙin cinikayya ke ta ta'azzara tsakaninsu. Yayin da daftarin yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin Amurka da Taliban ya fara kare kaina tsakanin masu ruwa da tsaki bayan an kwashe watanni goma ana ta tattaunawa kungiyar ƴan tawayen ta fara wata sabuwar farfaganda amma ana ƙoƙarin shawo kan al'amarin.
to duka kuma da wannan ne muka zo karshen wannan shiri sai can da hantsi za ki mu dauke da wani sabon shiri a madadin kowa da kowa don sashen Hausa na muryar Amurka ba ya ko makirki sallama assalamu alaikum.